haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hakin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Chari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mai shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Chari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Chari ke gabatarwa. Kila wasu masu raran mu suka ji a makonin da suka gabata mun tabo batun tazarar haihuwa ko family planning a Turanci, inda a wannan yanayi mata suka tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsalolin ilatarwa sanadiyar amfani da ƙwayoyin magunguna ko allurai ko kuma implant wato wanda ake tasawa da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin cigaban shirin. Zamu ci ta bakin wani likita inda ya karin haske game da tazarar haihuwa.
Sunana Dr. Sani Amma daga asibitin koyarwa ta jami'ar Kaduna.
Sunana Professor Suha Blazigiri shugaban daga koyar da karatun lauya a jami'ar Nahiyar da ke Abuja.
Masha Allah.
To alhamdulillahi. Ina fahimci mawdu'in jama'a masu dama suna ganin cewa fadin tazarar haihuwa yana da matsala ta fuskar addini kuma suna ganin cewa kila ta fuskar lafiya ma bai da wani amfani. To bari na fara duk da dai zan so na fara da fuskar lafiya amma zan fara da ra'ayi na farko. Shi ba da tazarar haihuwa ba ya da wani illa ko kuma in ce yana da mazauni ko da a mahanga ta addini. Saboda shi ba an ce wai zaka kana da kudirin ka nuna iyaka ya nawa ne zaka iya haifa bai wanda Allah zai baka. Ana magana ne zaka ba da tazara tsakanin haihuwan wannan yaro da na gaba. Shin wata nawa za a ba da tazara kafin a haifi wani yaro? Shin shari'a ta bada wani mahanga ko bata bada ba shari'ar musulunci? Inda zan magana ta fuskar addinin musulunci, shari'a na addinin musulunci ya bada tsari da dokoki akan komai kuma bai bar harkan tazarar haihuwa a waje ba. In zamu duba Allah madaukakin sarki cewa yake yi mataye su shayar da ƴaƴansu da haihuwa da renon ciki ya kamata wata 30 ne, wannan a cikin aya kenan. Sai wata ayan kuma ta sake zuwa ta ce mata za su shayar da ƴaƴansu shekaru biyu cikakku. Duka wa'annan ayoyi ne na sinye na Qur'ani. So inda mutane kan kawo bayanai daban-daban, kin an ce a yi ciki da haihuwa da yaye wata 30, nan kuma an ce a shayar shekaru biyu cikakku. So ya bari cewa ciki zai zama wata 6 kenan. So wannan ba kuskure ba ne, domin shi shari'a yakan ɗauki abu ne wanda yake mafi karanci don ka a bar shi a baya. Ko a kimiyyance yanzu ciki mafi karanci da zai iya rayuwa in an haife shi ko an fito da shi ta sanadiyyar wani dalili shi ne ya danganta da ƙasashe. Amma tun daga wata 6 wasu ƙasashe kan ma saboda ci gaba daga sati 20 wata 5 kenan, amma tsaka-tsaki shine wata 6 sati 24. A kasashe kuma waɗanda ba ci gaba sosai sai a ce sati 28 din ciki ya kai zai iya rayuwa. Wannan ya nuna cewa tabbas tazarar haihuwa in an bada shekara biyu tsakanin haihuwan wannan yaro da wannan, tunda Ubangiji ba ya ce a shayar da yaro shekaru biyu cikakku, ba ya fuskar addini. To wannan mahanga kenan ta addini. A kimiyyance hatsari na harkar lafiya wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Saboda sau da yawa akwai bincike da aka yi, ƙwararru sun yi bincike musamman ma a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda aka fahimci cewa yara da aka haife su ba a ba da tazara da ya wuce shekara biyu ba suna da yawa sun fi samun haɗarurruka a rayuwarsu, wani lokaci ma su rasa rayukansu kafin a ce sun shekara ko kuma kafin a ce sun shekara 5. Misali, ita Majalisar Ɗinkin Duniya akwai wani bincike da ƙwararrunta suka yi da aka fahimci cewa in ba aka ba da tazarar haihuwa ƙasa da shekara 2 yara sun fi saurin rasuwa wayan suna ƙanƙanin ƙasa da shekara 4, kuma sun fi samun rashin lafiya wanda za ka ga cewa jikinsu bai inganta ba, su jini da kyau ba, ƙwaƙwalwarsu bai girma ya haɓaka da kyau ba, yanda za su riƙa ba fahimtar karatu da kyau. kyau ko da sun shiga makaranta saboda sun samu na kasu wajen kulawa da abinci wajen shayarwa inda sakila uwa yanzu ta samu wani ciki tun bata ma kai ga nisan shayar da su ba so za ta maida hankalin ta kan cikin da ke tare da ita da kai da an yaye su nan da nan basu ba shayar da su yadda ya kamata ba har su samu wannan matsala kuma wannan ya fi muni musamman ga yaran da aka shayar da su daga shekara ɗaya zuwa ƙasa wannan hatsarin ya fi muni akan su ga wanda akan waɗanda aka shayar da su ƙasa da shekara ɗaya mafi a'ala shine a samu tazara na shekara biyu zuwa sama bugu da ƙari ko da shi tazaran da ake magana a kimiyyance ba a so kuma ya wuce shekara uku zuwa biyar domin ta nan ma akan samu wasu matsalolin.
Na ji bayanin shi likita kuma ba wani abun da ya faɗa wanda ya ci karo da nawa ra'ayi. Na farko abin da nake so jama'a su yi la'akari da shi anan shi idan ana maganan tazara ta haihuwa akwai dalilai kwakwara waɗanda suke haifar da haka. Alhamdulillah shi likita ya ambaci ɗaya daga cikinsu kuma bincike wanda kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya wanda suka yi. To amma abin da zan so na ƙara anan shi ne idan har ya kasance ciki ya zo da wahaloli a yadda ake tunanin da cewa ai idan har aka bari ma aka yi haihuwar za ta haihuwar da ko rashin rai ko kuma wata cuta ta musamman kamar misali akwai wata cuta da ake cewa gwan disease. Bincike ya nuna mafi yawancin lokuta idan har ciki ya zo da wahaloli ko kuma da wahala na musamman wanda ake da nasaba da rashin tazara daga haihuwa zuwa haihuwa mafi yawancin lokuta idan har aka yi rashin dace aka haihu za ka iske da cewa abinda aka samu karshen ta yana iya rayuwa da wannan cuta din da ake cewa gwan disease. Abinda kuma nake so na yi hannuka mai sanda ga jama'a shi komai yana zuwa ne da lokaci domin ƙwararru wanda suka tabbatar da alfanun tazara daga haihuwa zuwa haihuwa ka bayani yake.
Kaman sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin. In ba madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da Salman Abo da hada mana sauti ni Halima Chari ke cewa mu kasance lafiya ma asiri.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya ci mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya.
Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Wallahi akwai matan da kasanan mun suna ji a kafafan nan ka kace ai dan bace ban wallahi landu kamar na koro bayanin na yau gobe wanda da kin banni na je inda bani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa ba bangaren mu ta kawai ba duk kan ta society akwai role din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba a yi shi da yan mun mutane kan yi wa magana sai a yi kafin a farko su faɗa ta ce miki duk ban tukan ki da kika akan layi kuke ba ni dokiya ina ka ce kare gani da fadadawa kin ga in kin dauko ina magana ne bangaren mata to kuma na ga kan magana kike ko baci ina magana a kan ilwa ita da kike ta ba ballan ta na ta ba ho to kin da wannan sai magana ta ki ta zo sai ni kokarin imani wata kasan in ta yi ta shiyar da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya daga digin da ta fito na iyayen ka ba ta ga wannan kashin ta muguntar ba sai ita ce za ta zuce ci gaba da wannan za ta san cewa in na ce maka a dan wani ne karatu dana na ce makawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga uwa ta ga practically a gidan sa ana yi ba in ba da tarbiyya ba ce komai ilimin ka wata ba ba ta yi to ballan dana kyautari ko yasa ake yi kuma so ko miki ana son gada kuma ana koya idan kin taso gidan ku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ta kongo to ke ma inda kika je zaki wannan da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidan ku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki ji shi to kinga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da lokaci ba kinga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo we are talking to mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fice yin role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamin mu dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi hirar nan da nake tattaunawa kai a yanzu shi ma fadakarwa ne wanda aka samu suka ji wannan an da ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a ce zafura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayin ka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu akan titi ba da ban ciki nutsuwar su ma daban ta hasari daga suna ba ta haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwar sa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice shi saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata ramin je wani taro na marayi da wa'azi sai na kirawo yara ina magana sai ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayi sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin in fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da ƴaƴa kana kan ne ki kai na ce ni sai ki kwanta a cinye ki kai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kanka do you imagine yara nan bacci a cinye ta a matsayin ki na uwa za ki yi tunanin abubuwa cewa game da wannan yara duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ya nemi ta wani ba amma abin ya faci tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ta tunanin ashe lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa wa maraya sannan ya shafa kan maraya to ashe lalle ko kan da kina ba da wannan bayanin na ki sai moment ne kuma da wani wanda nake son shi ba mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira ta faɗa kamar amma ina san koda yanayin lokaci wata ni ko ne mutum hatta da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata banya da dai kaunin na kuma da ina wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nake akan ni kuma ta ne wa irin dai abubuwa ne masu yin danta daga dalilin da kike yi abin labarin ta kike cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin kushin Allah da kuma in ke ba kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake ne kake mujirin shi ya ai ba mu mun abin da nake so mu hannu shi da nake so na fada wani gaban yin ne amma mu kalle su kan lokaci ana mu shine gaban maza da kansu suke kwanci da dukin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta ce kashe wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tunda da ban Allah ya su a tunani wasu abubuwa ke da mu kuma mun san da Allah ya halitta na miji ba da shi a da kuma shi ya tsi tashi ne da ce abin da nake so a nan shine ita ƴaƴa biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dan da ya aka dinga tafi haihuwar mata ta ce idan ciwa ne ya auro wata tana zuwa cikin iko Allah wannan ta haifa da namiji wallahi sai da mana ciwa ya dauki kwal duniya da tunanin sa da wani abin sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai kamfanin sa da wasu abubuwa daga karshe a farkon da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mu na so shi mun yau shi da baban sa zai kwana a ɗakin sa take haka zai kore daga ɗakin sa ƴaƴa na kuwa sai dan tunanin anya wannan gugu ne
A ranar Litinin din nan da ta gabata 17 ga wannan wata na Agusta, daliban ajin karshe na makarantun sakandare a Najeriya da ma wasu kasashe na Afirka suka fara rubuta jarabawar karshe da ake kira WAEC, bayan da suka share watanni suna zaune a gida a sakamakon barkewar cutar corona. Kimanin dalibai miliyan 1.5 ne dai aka bayyana cewa za su rubuta wannan jarabawa ta WAEC a Najeriya a wannan karon, a cikin wani yanayi na bin dokokin hukumomin lafiya da suka sanya domin kare yaran daga kamuwa da wannan cuta ta corona. Kamar yadda na gani a ɗaya daga cikin makarantun sakandaren a nan jihar Niger, ga kuma abinda wani daga cikin malaman ya bayyana.
Sunana Musa Amit.
To gashi kuna dab da fara jarabawa WAEC din nan, wani shiri kuka yi?
To mun shiri inda gwamnati ta ce saboda mun samu tallafi daga gwamnati, mun samu sanitizer, hand washing soap da kuma bokitin wanke hannu da kuma body temperature measure da take jiki.
So akwai ɗaya gefen batun yaran nan kusan sun dade zaune gida, kuna da ƙwarin gwiwa za su rubuta abin kirki kuwa?
Insha Allah, saboda sati guda da muka zo da aka ci a resume, mun yi ƙoƙarin mu bayaran ga iyakan kokarin da zamu yi mun ba su lasu
hukumomin ilimi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun bayyana matakan da suka dauka akan kare daliban daga harbuwa da wannan cuta ta corona a nan jihar Niger ga abinda shugaban hukumar bada ilimi bai daya ta jihar Niger Dr. Isa Adamu yake cewa
daga cikin abun da gwamnati yayi gwamnati ya tabbatar da cewa duk dalibin da zai karatu an bashi wannan abu na rufe ba wannan takunkumi na rufe baki don shiga azuzuwa har ma aka yanke hukunci duk dalibin da bai zo da shi ba wanda aka bashi ba za a bari ya shiga aji don jarabawa ba sannan an sai sabule na wanke hannu an sai wannan abu na goge hannu watan sanitizer na abun zuba ruwa bokite manya-manya an raba har da wanda ma ba sai ka taba zaka taka ne wannan jami'a ta kashe makudan kudi ta sayi su sannan kuma an tabbatar da inda ma ba ruwa an ba an sai ruwa kullum mai ana kai ruwa don haka sannan an yi tambihi ga dukkan principofi na makarantun da za a fara jarabawa akan tabbatar da cewa ga matakan da aka dauka kuma ga tsare-tsare kuma kowanne dalibi ko malami ko kuma shugaban makaranta dole ya bi wannan matakai wanda aka same shi ya saba za a kulle makarantar don ma akwai dama a cewa a kulle makarantar abin saboda lafiyar mutum ya fi wannan jarabawa za a rubuta wannan daga cikin matakan da gwamnatin jihar Niger sannan an yi wayar da kai kuma sannan ma muna kira ga dukkan al'umma da masu ruwa da tsaki da Allah su sa ido inda suka ga akwai matsala akwai nambobi na musamman da mai girma da ita kwamishina ta bayar wanda za a kira don a yi magana don a sanar da ita don ɗauki matakan gaggawa wannan daga cikin tsarin da aka yi
to ita ma dai hukumar shirya jarabawa ta NECO ta sanar da ranar 24 ga wannan wata na Augustan domin rubuta jarabawar ta NECO Malam Abubakar Gana shine daraktan shirya jarabawar ta hukumar NECO a Najeriya ya bayyana matakan da suka dauka akan cutar ta corona
to ala hakika mun samu kanmu cikin wani yanayi wanda kowa ya sani ba ma Najeriya kadai ba duk duniya gaba daya so akwai dalilai da yasa yanzu muka yi wannan conference don mu sanar muku da matakai da muka shirya zamu dauka domin gudanar da jarabawa nan cikin tsari cikin lafiya ba tare da an samu itala'i na abin hayafan wannan cuta na corona COVID-19 ba so a ciki shine duk matakan da muke dauka mataki ne wanda ita federal government ta riga ta zayyana wanda duk makarantar da za ta bude akwai ka'idodi da za ta bi domin ya kasancewa an tanadar da yanayi ne da ba zai yaɗa wannan cuta na COVID-19 ba wanda akan wannan ne mu muka namu tsawo yadda muka tsara mu ma idan muka je kafin fara jaraba za mu binciki waɗannan matakai an ɗauke su domin mu tabbatar kan cewa wannan yaran da za su jaraba ba a exposing ɗinsu su kamu da wannan cututtuka ba wannan za mu yi shi kafin fara jaraba kuma insha Allah za a samu nasara domin ita kanta federal government ta yi meeting tare da na kwamishinonin jiha da kwamishinoni na ilimi na jiha an amince an yi dakan cewa wannan matakan dole a bi su ɗaya bayan a tabbatar kan cewa yanayin da ake bukata makarantu don a tabbatar an gudanar da jarabawa na cikin abin nan kwanciyar hankali an yi shi saboda haka mu ma za mu je mu yi namu bisa kan wannan aiki da suka tabbatar kan cewa kowace makaranta da za mu yi jarabawa sun bi wannan doka
to ganin cewa dai yaran sun dade zaune a gida ba tare da halartar aji ba yasa jama'a da dama ke fargabar za a samu dalibai da dama da za su fadi wannan jarabawa al'amarin da Dr. Isa Adamu shugaban hukumar bada ilimi bai da ta jihar Niger yace ko shakka babu akwai wannan matsala to amma kuma akwai mafita
wannan gaskiya ne daga cikin tattaunawar da muka yi a tsakan kadinmu a wannan kwamiti da ita mai kwamishina ta kafa don duba wannan kuma makaranta mun yi da cewa lalle ne tunda su dai masu shiga jarabawa nan ba za su rage standard ɗinsu wato tsarin su ba to lalle ne ku ɗaliban nan sai mun yi kokari in ba ka za a samu haduwa mai yawa fiye da aka samu baya gaskiya sannan kuma tsakanin jarabawa zuwa jarabawa za a yi karantar da karatu kuma za a yi ne bilhaki da gaskiya saboda mun san yara sun koma gida sun shagala duk da an yi kokari an karantar da karatu a rediyo amma ba lalle bane a ce karatun rediyo ya maye gurbin karantarwa a aji don haka ana nan ana kokari kuma in Allah ya tabbatar da malamai malamai za su suma son gaji za su yi aikin su insha Allah don yawancin yaran nan ba su dauki lokacin hutun da suke shi hutu akai ba su yi karatu ba gashi an zo da jaraba wannan akwai wannan matsala gaskiya kuma nan ne zan kira ga iyayen yara kar su ban mu da wannan matsala su ma su duba su sa su mutsa ma yara su yi karatu a gidajen su wanda suke makarantu kuma da gwamnati za mu mutsa musu insha Allah za su yi karatu
duk da wannan dai wasu daga cikin daliban da nazanta da su a nan jihar Niger sun ce suna da kwarin gwiwa
sunana na Khadija Abubakar Sadiq
na'am yasi kina makaranta za ku fara waye yau ya kike ji
insha Allah ina fatan nasara saboda sati ɗaya da yuce an koya mana revision sosai kuma muna fatan za mu ci in Allah ya yarda
kaman ka'idojin da aka ce ku cika kun cika
a insha Allah mun cika kuma komai muna ganin za mu samu nasara da ne insha Allah
dan duk da dadewar da kika yi kina zaune gida baki mance karatu baki
ba zan manta ba saboda malamanmu suna iya kan bakin kokarin su akan mu in Allah ya yarda kuma muna ganin nasara
ga ba wata daliba malama
Sunana Farida A Abubakar.
Jama kin shirya rubuta jaraba yau.
Insha Allah.
Baki da wani fargaba?
A'a, alhamdulillah saboda gaskiya satin da ya wuce malaman mu sun yi iya bakin kokarin su wajen ƙara yi mana revision. Haka to gaskiya ban tunanin wani abu kuma suna mana fatan alkhairi sai dai kuma ku taya mu da addu'a akan wanga exam din da za mu fara.
Fata dai anan ita ce samun sa'ar rubuta wannan jarabawa domin ganin kwalliya ta biya kudin sabulu Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
sai kuma kadan daga cikin dimfin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho
Amurka ne magana abin didi kunga local government jihar Kudu Nigeria ana kira daga Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya da kundin mu na Najeriya da majalisa babbar karamar sarakunan mu matsalolin da aka fama na bala'in annoban ruwa wanda ya ci garuruwa musamman nan jihar Kebbi irin Argungu Gonza da Gudu da Dole kenan da sauran wurare gaskiya abin ya muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi matukar asara ana cikin tsakiyar babu abinci Najeriya ta rikice talaka bai da inda yake gudana wasu ajiya halaka wani dawa wani shinkawa wani masara abinci a wani gona gaba daya halaka saboda haka gwamnatin tarayya ta samu tallafi na tsakani da Allah kar a sa ga hannun wasu waɗanda za a sawa bai kai ga talaka saboda talakan kusa gana cikin mutu da fatara babu ruwan sha babu magani babu titi babu ga tsadan man yake ga tsadan wutan ne ba ina talakan sa kai ne ga rashin abinci yin sa'in shinkawa naira 100 yin sa'in masara naira kusan 300 buhun masara naira 20,000 buhun dawa 20,000 buhun gero 20,000 har da wani abu buhun shinkawa shi a bar magana saboda haka gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta san yace hanya za ta fitowa na sauƙaƙa ma talakan ƙasar mai ana cikin saka mai wuya shin talakan da miziji da kidnapping ko da boko haramun ko da rashin abinci saboda haka muna kira ga gwamnati a ɗauki matakin gaggawa shin ina matsalolin da suke ba a iya magance su na shin kin yi ƙarfin gwamnati na ko gwamnati an yi ƙarfin tana saboda haka ina kira ga gwamnati musamman gwamnatin mu ta jihar Kebbi ita ma ta fito da tallafin da za ta taimaka ma talakawan jihar Kebbi ana cikin mafi da wadara ruwa sun yi mummunan ta'addanci jihar Kebbi saboda haka don Allah a yi tallafi na tsakani da Allah da zai kai ga talaka ba a ba da tallafi ga wasu dai abin su kuma ana kallo sun dai har abada ne magana abin jiji ga lokacin zaman jihar Kebbi Najeriya assalamu alaikum
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji So masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.